ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin irin bincike da muke yi don gano 'yan Najeriya waɗanda suka taka rawar gani a fannin ilimi, a yau mun karɓi baƙuncin wani ɗalibi mai karatun digirin digirgir a nan jami'ar da take nan ƙasar Amurka, wanda ya mana ƙarin haske dangane da abubuwan da suka shafi matasa a Najeriya. Ya kuma fara da gabatar da kanshi kamar haka.
Sunana kamar da ka faɗa Abubakar Idris, amma an fi kira na Idris, amma Idris ya mahaifi na ne. An haifere ne a garin Zaria da ke jihar Kaduna na Najeriya, kuma na yi karatu na ne a Najeriya har zuwa digiri na farko kafin na zo nan ƙasar Amurka domin yin digiri na biyu da kuma digirin digirgir da nake yanzu a jami'ar Michigan ta jihar East Lansing. Mala Idris, waɗanne irin abubuwa ne suka baka sha'awa ko suka baka ƙwarin gwiwa har kai sha'awar ka ainihin yi karatu mai zurfi har zuwa digirin digirgir? Da mutum mala, kamar da kace abubuwan suna da yawa, amma waɗanda suka fi burge ni kuma suka bani ƙwazon yin wannan karatu zuwa wannan mataki shi ne, na duba na gani yadda jami'o'inmu suke tafiyar da harkan digiri da baje na farko, abubuwan suna da wahala da dama. Za ga cewa ɗalibi ya fara karatu da ya kamata ya ci ya ƙare a shekara biyu, wani lokaci wani ma sai shekara huɗu ko fiye da haka, wani lokaci wasu ma su biki su kasa gamawa, haka nan suke haƙura. Abu kuma na biyu na duba na ga cewa to za ga cewa 'ya'yan talakawa gaba ɗaya sun ba su da wani dama na wani ƙaro karatu, saboda mutum ya gama karatu yana neman hanya ne wanda zai samu ɗan wani aiki ya samu yana ɗan rufa ma kansa asiri. To sai na ga cewa to ya kamata ni ma in yi kokari in ga cewa na zama wani abin kwatance da cewa waɗanda suka taso daga inda nake ko kuma suke da dama irin na ƙara karatu irin nawa, za su samu su ma su karatar da kansu da kuma jama'arsu.
To za a iya cewa wannan karatu iyayenka ne suka sa ka ko kokai ne kai sha'awar ka yi wannan karatun?
Gaskiya iyayena suna da matuƙar tasiri a kan karatuna, amma a kan digiri na farko. Wannan digiri da na yi na biyu wanda na ƙare da kuma wanda nake yanzu digiri na biyu, gaskiya wannan abokaina ne wanda na yi karatu da su, zan ce gaskiya suna tasiri akan wannan karatu da nake yi yanzu, saboda na tashi ne a cikin abokai wanda kullum ba mu da wani hira ko kuma wani abu da zamu yi wanda ya wuce maganan karatu. Ya za a yi mu ƙarar da kanmu, mu kuma ƙarar da mutanen da suke kusa da mu a gida da waje.
To Mala Idris, za mu iya cewa yanzu matasa a gida Najeriya suna ganin kamar cewar karatun digiri ko digiri ta biyu ko digirin digirgir sai 'ya'yan masu hali ko kuma sai 'ya'yan waɗanda suke da wata dama. Haka yake a wannan zamani da muke cikin, musamman ma a ce karatu a kasashen duniya kamar ƙasa irin Amurka?
A gaskiya kamar da ka faɗa, mutane da dama ba ma kamar matasa na yanzu, muna ganin cewa sai mutane da iyayen suke da hidima ko kuma suke da hali sosai suke iya sa su suke yi karatu a ƙasashen waje. A gaskiya wannan magana ba haka bane, saboda ni gaskiya na zo wannan ƙasa ba tare da kobon iyayena ba, saboda na samu scholarship ne wanda yake kowa zai iya samu idan ya mutum ya bi matakan ake na samun wannan scholarship. To za da cewa mutane da dama gaskiya suna sa ran cewa sai mutum na da hali ko iyayensu sannan zai zo kusan waje ya karatu, wannan magana ba haka ba ne. Ni dai na zo wannan ƙasa ta Amurka yin digiri na biyu ba tare da kobon iyayena ba, kuma saboda na samu scholarship ne wanda ya taimaka min ya biya min kuɗin makaranta da kuma duk kuɗin da nake buƙata na wurin zama da na tafari da duk abubuwan da nake buƙata na wannan karatu, ba tare da wani gudumawa daga gurin iyayena ba ko kuma wani wanda zan ce ya biya min ba, wannan scholarship ne na samu ya sa ni wannan karatu.
Kamar yanzu matasan mu a gida Najeriya ba su san da waɗannan hanyoyin na samun shi wannan tallafin da kake magana ba, ya ne ne ake bi don a samu wannan tallafin?
A gaskiya malam, akwai dama masu yawa na irin wannan tallafi wanda gaskiya ba zan iya ma lissafa yawansu ba a yanzu, amma misali da kuma wanda ake kira Fulbright Scholarship. Shi kuma Fulbright Scholarship a gwamnatin ƙasar Amurka ne take ba ga waɗanda suke kasashe masu tasowa wanda suka gama digiri na farko, da kuma wanda ake bayarwa wanda mutum zai zo ya yi masters ko kuma ya zo ya yi PhD. So yana da mataki sai wanda mutum ya cika wannan form kuma suka fi cewa ka cancanta, sannan a kira mutum interview a Megan Basi na America da nan Abuja, idan mutum Allah ya ba shi sa'a sai mutum ya samu. sannan kuma da kai kuma wasu ma'aikata da dama wanda suke bada scholarship kamar anan jami'ar mu ta Michigan State da kai wanda muke kira Mastercard Foundation. Mastercard kamar da muka sani company ne wanda yake tafiyar da harkan amfani da ATM na banki, ya ware kuɗi makudai domin ilimantar da matasa daga ƙasashenmu na Afirka. Kuma mutum zai iya neman ya yi digiri na farko ko digiri na biyu. So ɗaya wa'innan scholarship suna da yawa, amma hanyar da mutum zai iya sani cewa wata scholarship ne ya dace ko wace ce yake ganin cewa za ta iya taimaka masa, sai mutum ya je kan yanar gizo gizo zai iya dubawa ya ga wa'innan scholarship ne suke nan a can.
To a takaice kana nufin kenan kamar shi binciken ma irin wa'innan guraben karatun mutum yana iya zuwa, kamar matasa suna iya zuwa shafin yanar gizo kenan su dinga irin wannan binciken don ganowa.
Wannan gaskiya ne, kuma ka so samu wani gungun da yake mun kaikayi, saboda za a ga cewa yanzu wannan zamani da muke na karni na 21 iya an yi kididdiga cewa yanzu matasan Afirka sun fi kowace ƙasa amfani da yanar gizo. Amma sai dai mu matasanmu sun fi amfani da ita ne a shafin irin sada zumunta irin na Facebook da sauransu. Amma idan mutum yana da waya irin wannan ta hannu, kwarai zai iya ya hau kan wannan yanar gizo ya bincika ya gani wani scholarship ne yake a wata jami'a ko a wata jaha a nan ƙasar Amurka. Akwai wa'innan dama masu yawa, amma matasanmu za ka cewa sun tsige da amfani da Facebook ne ba tare da neman yadda za su samu irin wa'innan dama za su zo su ƙara karatu ba ne. A gaskiya dai shawara ta farko shi ne ya kamata matasa su mai da hankali da kuma wannan dama da suke da shi na wannan waya ta hannu da suke da internet a kanta. Su fara binciken wace jami'a ce ko wani irin scholarship ne za su iya su samu domin su zo su ƙara wannan karatu, saboda karatu a nan ƙasan waje ba ruwansu da ko kai ɗan talaka ne ko kai ɗan sarauta ne ko kai ɗan masu kuɗi ne. Idan dai Allah ya sa kana da hazaka kuma ka samu takardun da ya kamata a can gida Najeriya wanda mutanenmu da dama suna samu, amma ba su san da kowa wa'innan dama ba ne, za ka ga cewa to za su iya amfani da wannan dama domin su zo su ƙarar da kansu su kuma ƙarar da al'umma baki ɗaya. Abu kuma na biyu kuma shi ne tambaya. Kaga mutanenmu ba su san tambaya malam, kuma tambaya tana da matuƙar amfani, saboda duk in ka tambaya an ce a sama sun ce matambayi baya ɓata. Duk in ka tambaya za ka samu cewa mutum ɗaya ko biyu wanda suka san wannan bayanai za su iya sanar da kai, kai ma ka sanar da wasu. Idan da rabo sai ka cewa an dace.
To malam Idris, za a iya cewa kenan su matasa waɗanda kamar suka gama makarantun sakandare akwai irin wannan guraben na karatu wanda za su zo su yi digirin farko kenan?
Warai da gaske, a nan jami'a makamai da na gaya maka yanzu haka wannan scholarship wanda ake kira Mastercard Foundation Scholarship a nan Michigan State University, akwai nake ganin ɗaliban da suka zo daga ƙasashe daban-daban na Afirka sun kusan su 50 yanzu haka wanda suke digiri na farko, kuma dukkansu suna wannan digiri ne ba tare da wani kuɗin iyayensu ba ko kuma wanda daga can gida ba. Wannan kuɗi ne wanda aka ware na scholarship domin a taimaka wa matasa da suke Afirka.